Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Litini 29 ga watan Oktoba shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 40-49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalar da Niya sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakubu Makire ne tare da Alheri Grace Abdu zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
To baba, shugaban Amurka Donald Trump ya bada umarni a saukar da tutoci a gine-ginen gwamnatin kasar zuwa rabin sanda na tsawon kwanaki uku domin girmama waɗanda aka yi wa kisan gilla a wata masujadar Yahudawa da ke Pittsburgh. Jami'ar MDC da Nelson Chamisa ke jagoranta ta ayyana shi a matsayin shugaban kasar Zimbabwe a wani bikin cika shekaru 19 da kafa jam'iyyar. Kana yau za a gurfanar da Sisa Sayak, mutumin nan mai matukar goyon bayan shugaba Donald Trump da ake zargi da aika akalla ambulan 13 dauke da bama-bamai.
To kanan labaran kenan. Bayan kun gaba jin labarai za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta saki sassauta dokar hana fita a cikin garin Kaduna da kewaye. To koya talaka ke ji?
To alhamdulillah, gaskiya wannan daga dokan da aka yi mun ji dadin shi. Kuma ba kowa suke cikin wahala ba dama in ana cikin wannan kofi irin talakawa. Saboda haka talaka ya dace gane cewa a zauna zaman lafiya wa'annan yan siyasan da in suka sa ku kuka yi ba inda za a yi su suje su yi da kansu. Wa'ansu ma yan su ma ba masu anan wajen.
To ba dalla. Rundunar yan sandan jihar Delta kuma ta ce an sako malamai mata yan ɗarikan Katolika da aka sace su a ranar Alhamis. Sai dai rundunar yan sandan ta gargaɗi jama'a.
Mutane su dinga kula da akan hanya. Tafiyan dare shi kuma kaga wani lokaci matsala ne abun. Mutane sai su tashi a cikin lokaci saboda su iso inda suke zo su tafi a cikin lokaci.
To bayan haka Sarfila Hashim Gumal na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Za a saukar da tutoci a gine-ginen gwamnatin Amurka zuwa rabin sanda na tsawon kwanaki uku domin girmama waɗanda aka kai wa kisan gilla a wata masujadar Yahudawa da ke Pittsburgh. Shugaba Donald Trump ya bayyana ɗaukar wannan matakin a matsayin jimamin ban girma ga waɗanda aka kashe a mummunan tashin hankalin. Shugaba Trump ya kuma ba da umarnin sauke tsawon tutar a duka ofisoshin jakadancin Amurka da kuma ƙananan ofisoshin ayyukan jakadancin Amurka da cibiyoyin ayyukan soji da kuma jiragen mayakan ruwan Amurka. An yi addu'o'i da ya hada kan addinai daban-daban a duk fadin Amurka jiya Lahadi da kuma biranen kasar Canada da dama. An dakatar da gasar kwallo ta kasa da dama da dan karamin lokaci kafin fara wasan domin karrama waɗanda aka kashe. Hukumomi sun ayyana abin da ya faru a masujadar Tree of Life a matsayin kiyayya. Suka ce maharin Robert Bowers ya rika fadin kalaman kin jinin Yahudawa lokacin da ya bude wuta. Sisa Sayak, mutumin nan mai matukar goyon bayan shugaban Amurka Donald Trump da ake zargi da aika akalla ambulan 13 dauke da bama-bamai ga masu kushewa shugaban kasar, zai gurfana karan farko a kotu yau. Kafofin watsa labaran Amurka sun ce ana kyautata zaton mutumin da ke zaune a Aventura, jihar Florida, zai gurfana gaban alkalin gwamnatin tarayya a Miami, jihar Florida, da ke kusa da inda jami'an gwamnati suka kama shi ranar Juma'a a motarsa. An rufe tagogin motar da hukumomi suka ce a ciki yake zaune da takardun goyon bayan Trump da kuma waɗanda aka rufe fuskokin masu adawa da Trump da ake zargin ya aika wa bama-bamai. Sayak, mutumin da ya dade yana aika laifuka, zai fuskanci tumce biyar dangane da bama-bamai da ake zargin ya aika mako guda, wanda ya aika ambulan din da bama-bamai da basu ta ko guda ɗaya bai tashi ba ga kusoshin jam'iyyar Democrat da ke hamayya da Trump da suka hada da tsohon shugaban Amurka Barack Obama da tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden da abokiyar hamayyarsa a zaben shugaban kasa ta shekara ta 2016 tsohuwar sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da kuma waɗansu manyan jami'an tsaro da suka yi aiki ƙarƙashin gwamnatin Obama. Attorney General na Amurka Jeff Sessions ya ce Sayak zai iya fuskanta hukuncin daurin shekaru 48 a gidan yari idan aka same shi da laifi. Sakatariyar ma'aikatar harkokin tsaron cikin gidan Amurka Kirsten Nelson ta aika da sako kararraga 'yan cirani da suka doshi Amurka da arewacin Mexico cewa kada ku zo. Ta shaidawa tashar talabijin ta Fox News cewa akwai hanya da doka ta kayyade ta shiga kasar nan ta wajen cika takardun neman mafaka a Amurka yayin da suke cikin Mexico. Wannan batu ne na kiyaye doka. Nelson ta ce muna da babban matsala kan iyaka inda jami'ai ke tsare tsakanin bakin haure 1,500 zuwa 1,700 kowace rana yayin da suke kokarin ketarawa zuwa Amurka. Kakakin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya Arej Mahetik ya shaidawa muryar Amurka cewa cibiyarsa ta tuntubi kasashen da ke kan hanyar ayarin bakin hauren cewa mai yiwuwa ne akwai waɗanda suke cikin haɗari a cikinsu.
Our position globally is that the individuals who are fleeing persecution and violence need to be given access to territory and protection including refugee status. Yadda yi bayyana
cewa hukumar da 'yan gudun hijiran ta damu matuƙa dangane da lafiyar 'yan gudun hijiran a kan hanyar, ya ce suna fuskantar haɗarin garkuwa da su ko kuma waɗansu matsalolin tsaro da za su iya fuskanta. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jam'iyyar Movement for Democratic Change da Nelson Chamisa ke jagoranta ranar Asabar ta ayyana lauyan ɗan shekaru 40 a matsayin shugaban ƙasar Zimbabwe watanni biyu bayan da kotun tsarin mulkin ƙasar ta bayyana shugaba Emmerson Mnangagwa a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa da aka gudanar ranar 30 ga watan Yuli. Mataimakin shugaban jam'iyyar MDC Mogyen Kamichi shine ya ayyana Chamisa a matsayin shugaban ƙasar Zimbabwe na zahiri a filin wasan da ke wata unguwa a Harare wanda ya cika makil, inda jam'iyyar ta yi bikin cika shekaru 19 da kafata. Wannan ya hazika jam'iyyar ZANU PF mai mulki wadda ta bayyana rantsar da shi Chamisa a matsayin cin amanar ƙasa tare da jaddada cewa shi shugaban ƙasa na wanda jam'iyyar wato hukumar zaben ƙasa ta tsaye shine zababben shugaban ƙasa ƙarƙashin mulkin demokradiya.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bisa ga shawarar da majalisar tsaro na jihar Kaduna ta bayar gwamnatin jihar karkashin jagorancin gwamna Nasiru El-Rufai ta sake sassauta dokar hana fita a cikin garin Kaduna da kewaye daga karfe 6 na safe zuwa karfe 5 na yamma. Ga rahoton Isa Lawal Ikara daga Kaduna din.
Kimanin kwanaki uku da sake saka dokar hana zirga-zirga a garin Kaduna da kewaye, gwamnatin jihar ta Kaduna ta sake sanar da sassauta dokar daga karfe 6 safiya zuwa karfe 5 na yamma kullun. Mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ne yayi karin haske game da wannan mataki.
Yau Litinin 29 ga watan Oktoba, majalisar tsaro ta jihar Kaduna ta bada damar fita. Za a fara fita kulliyomi daga karfe 6 na safe zuwa karfe 5 na maraici. Muna amfani da wannan damar mu yi kira ga dokacin al'umar cikin garin Kaduna da kewaye da su yi biyayya da wannan umarnin da aka bada. Idan da wani canji ko wani sanarwa, insha Allah za mu gayyace ku 'yan jaridu mu maku bayani.
Wasu daga cikin al'umar da wannan dokar hana zirga-zirga ta rutsa da su dai sun koka, sannan suka nuna buƙatar ganin an rungumi zaman lafiya a matsayin mafita.
Sunana Hamisu Haruna Idris, wanda aka fi sani da Hamisu Okocha. To alhamdulillah, gaskiya wannan daga dokan da aka yi mun ji daɗin shi, kuma ba kowa suke cikin wahala ba dama in ana cikin wannan kofi irin talakawa. Duk da wayan suna cewa ƴan siyasa ne, su kuma wannan ƴan siyasan ba kowa take koma ba, tana kowa kan talaka ne. Saboda haka talaka ya dace gane cewa a zauna zaman lafiya wayannan ƴan siyasan duk in suka sa ku kuka yi ba inda za a yi su su je su yi da kansu. Wayan su ma ƴan su ma ba masu anan wajen, suna dai Kaduna ne kawai suna siyasa, amma ƴan su wayan suna kasan waje sun ba su, amma sun ba ku kuna ta bige bige. Saboda haka wannan ana cikin wahala wannan abu, amma dage wannan insha Allah mutane zauna lafiya kada su ƙara yin wayansu abubuwa wanda zai kawo hayaniya, a zauna lafiya.
Sunana Hamisu Tsiga. Gaskiya maganar dage doka ta yi mana dadi, kuma muna kira ga dukkan ƴan uwanmu talakawa kowa ya yi hakuri mu zauna lafiya, saboda wannan doka kanmu take komawa. Ya kamata mu yi hakuri, ko wani ya zuga mu karmi wannan fada. Kamar ni yanzu ni direba ne, mota an kulle ni a Rufanare, ina so in tafi aiki ba tafiya aiki, ina buƙatar kuɗaɗe da zan yi hidindimin gidana babu an dakatar da ni. Ina kira ga ƴan uwana don Allah kowa ya yi makansa fada, mu kiyayi fadace-fadacen nan mu zauna lafiya.
Sunana Ismail Abubakar. Gaskiya alhamdulillah mun ji daɗi, saboda gaskiya da aka sanya dokar nan muna cikin takura, muna cikin matsi gaskiya, saboda mu talakawa ne, sai mun je mun nemo abin da za mu ci yau, sannan mu je mu nemo kuma na gobe. To an saka wannan doka mun shiga wani hali, alhamdulillah gaskiya muna farin ciki matuƙar gaskiya. Sannan kuma gaskiya muna kira ga gwamnati ta maida hankali akan waɗanda suke da hannu cikin sa wannan rikici, suke haddasa mana wannan masifa, a kama su a hukunta su. Kowane ne, domin menene? Don rashin hukunta waɗanda suke da hannu cikin irin waɗannan matsaloli suke kawo a sake ci gaba da irin wannan nan gaba.
Sau uku kenan dai cikin mako guda gwamnatin jihar Kaduna na sanya dokar hana zirga-zirga da sassautata, biyo bayan rudanin da ya kawo guje-guje a wasu sassan jihar Kaduna. Kuma tambayar da wasu al'umma ke yi ita ce, shin ko saka wannan doka zai iya taimakawa wajen ganin al'ummar jihar Kaduna sun dunguma zaman lafiya da juna? Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Madalla a gaida Lawal Isa Ikara. Bayan an sace wasu malamai mata 'yan ɗarikan Katolika kuma aka yi garkuwa da su a jihar Delta, kwamishinan 'yan sandan jihar Malam Muhammad Mustapha ya ce an sako 'yan matar, kuma kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da wakilinmu Alphonsus Okoro Igwe ya iko mana.
Rundunar 'yan sandan jihar Delta ta ce yanzu an sako waɗannan Reverend Sisters, wato malaman mata na ɗarikar Katolika, biyar da wasu masu satar mutane don neman kuɗin fansa suka yi garkuwa da su a ranar Alhamis da ta gabata. Haka ne kwamishinar rundunar 'yan sandan jihar Malam Muhammad Mustapha ya shaidawa muryar Amurka a wannan hirar.
Zuwa jiya da yamma an riga an sake dukansu. Kamar yadda muka yi magana ne, ce dama guda ɗayan ta ku fita daga hannunsu, ko? Sannan suka awo gaba da guda hudu. Sannan kuma akwai driver ko, sai kuma wani passenger daban na mace. To kaga matan su biyar ne da wani namiji guda ɗaya, amma duk a yanzu dinnan duk an sake su, suna can Bini.
A ina aka sako su?
A sun sha ni kinnafa sun kama mutum shikenan, lokaci sai kai su kusa da hanyar su sake su haka.
Akwai wani kuɗin fansan da suka nema?
Eh, kuma sun nemi kuɗin fansa, amma ka san da yake ƴan sanda sun takura musu ko te na. In sanda su da damun sa haka, kuma wani lokaci ka san mun ma shiga cikin fansa da sauransu, sai da yara mu ga mutane da kasu ba da fansa, saboda kar abin ya kara sa mutane nan su aikata wannan munanan aiki.
Yanzu su wayannan Reverend Sisters da aka soko sun koma ga dangi ko ƴan uwan nasu?
Eh, dai suna can churchin su ana, sun koma inda suka taso ba da ma taro ne, suka sun taro ne a nan wurin Bini. To suna so su tafi wani jani wannan abin ya faru.
Yanzu suna cikin koshin lafiya da kuka tarar da su?
Eh, suna cikin koshin lafiya, lillahi kansu suna tare da mutanen su can church.
Akwai wani ƙarin bayani?
Ƙarin bayani abin da yake ciki shine yanzu mutane su dinga kula da akan hanya. Tafiyan dare shi kuma kaga wani lokaci matsala ne abun. Mutane sai su tashi a cikin lokaci saboda su iso inda suke so su tafi a cikin lokaci. To da yawa waɗannan abubuwa tabda magariba da sauransu cikin duhu ne ake aikata. To shi da muke sa mutane yanzu dai muke dinga kula da musamman hanyoyin da ya kamata su bi da sauransu. Kuma su dinga ga ƴan sanda jami'an tsaro. So da yawa su tamboye haka. Abude abin zai cutar da kai. Dole ne jami'an tsaro su san wayannan abubuwa su san matakai da suke. Yanzu wannan group da suka yi aikata wannan din mun san su muna neman su. Saboda ba shi ne na farko suka yi ba kuma. To kaga muna kan neman su din insha Allah za mu same su.
Yanzu ganin cewa an sha awon gaba da mutane akan wannan titin Onitsha Lagos wane kwakwarun matakai ne kuke dauka ganin cewa wannan abubuwan ba su ci gaba da maimaita kansu ba?
To abin da yake ciki dole ne a amfani da na'urar zamani sauran su drone, amfani da su drone a sa kuma motoci da 'yan sanda cikin nan, sannan kuma amfani da haɗin kai jama'an waɗanda suke zama a nan wurin, waɗanda suke nan ƙauyuka da kuma masu farauta da vigilante da sauransu, haɗin kai da idan duk da jami'an tsaro in ana tare duk wannan abin zai roƙo. Community policing kenan.
Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Nigeria.
Ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata.
Madalla gaida Alfonso Sokoro Igwe. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ku karfe 1 ne da minti 10 kusan 17 na dare a nan Washington da kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro za mu ci gaba da bin bayanai kan zargin da ake yi wa shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin Najeriya Abba Kyari. Nazarin miya kan kwangilar sayo motoci da ɗaya daga cikin danginsa ba ƙoziri ya yi. A yau za mu fara duba lamarin tsaro da ya addabi wasu sassan arewacin Najeriya musamman yankin arewa ta tsakiya da arewa maso yamma. Bayan batun Boko Haram da ya haddasa mutuwar dubban mutane a arewa maso gabashin Najeriya. Duk da matakan da gwamnatin tarayya ta dauka na tura sojoji da jiragen yaki zuwa jihar Zamfara, har yanzu ana ci gaba da samun kashe-kashe tare da yin garkuwa da mutanen da basu ji ba basu gani ba. Wani dan jihar Zamfara kuma tsohon ma'aikacin gwamnati Bala Muhammad ya zanta da shirin ciki da gaskiya dan bayyana hakikanin abin da ya gani yana faruwa a jihar ta Zamfara. Haka kuma bayan mun kammala kawo muku zantawar da wannan filiyoyi da shi Bala Muhammad din dan kwamitin tsaro na jihar Zamfara kuma mukarrabin gwamnan jihar Abdulaziz Yari, wato Sanu gwamna, zai yi bayanin irin matakan da gwamnatin jihar Zamfara take dauka ko kuma ta dauka kan wannan batu. Suna Nasir Fil Hashin Gumel.
Gaskiya wato halin da sha'anin tsaro yake a jihar Zamfara halin sai dai mu ce la haula wala quwwata illa billah, saboda al'umma suna cikin tashin hankali, suna cikin ainihin wato kusan ya mutsi, kowa ka ganshi a firgice yake, baya iya bacci da idan sarufe, in rana ta yi sai dai kawai in ya ga dare, in kuma dare ya yi sai in ya ga gari ya waye. Kusan abun ya zama tashin hankali, abun da yake faruwa ma ba za ka iya kamanta shi ma da duk irin abubuwan da suke faruwa a sauran jihohin Najeriya ba, kamar irin su wato jihar Plateau, jihar Nasarawa da jihar ainihin wato Benue ko Taraba da ake ta magana kashe-kashe. Namu na jihar Zamfara kusan sai in ce abun sai baka mamaki me yasa gaba ɗaya ƴan jarida kamar ma sun juya mana baya da sauran duk ainihin wato masu wanda suke da ruwa da tsaki a harkar tsaro, a harkar yada labarai, sai kaga kafin ai reporting abu kwaya ɗaya daga jihar Zamfara to sai kusan 20 ko 50 sun faru kafin ai reporting kwaya ɗaya. Amma da wani abu kwaya ɗaya faru a Nuguri sai kaga duk duniya ta taru ainihin an yi ca akan abun. Amma mu kuma ga mu dare da rana ana kama al'ummar mu a bada kuɗin fansa goma, miliyan biyar, miliyan 20 kafin a sako mutum ɗaya. Kuma wannan abun yana faruwa ba wai karkace da dare yake faruwa, abu ne wanda yake faruwa da rana a idon kowa, amma ba abun da wani zai iya yi.
wannan abun akwai abun mamaki a cikinsa.
Bambala ba mu asalin labarin, domin kullum daga nan Abuja muna jin labarin ana tura jami'an tsaro kusan har ma da jiragen yaki zuwa jihar Zamfara. Ya aka yi lamuran nan har yanzu ba a samu sauki ba.
Wallahi harkar tsaro da kai a jihar Zamfara abun tambaya ne, shin jami'an tsaron nan da ake kawowa a ina suke, ina kuma ake kai su? Tunda mutanen nan da suke kauyuka suna ba mu labari cewa mutanen nan ana ganin su suna yawo, kuma in suka tashi tafiya ba wai suna tafiya mutum ɗaya ko mutum biyu bane, sukan tafi za ka ga mashin 50 ko mashin 100 da goyon mutane uku uku, kuma kowannen su dauke da AK-47. Haka za su zo su kewaye kauye ko gari kamar tashin hankali, su bude masa wuta, duk wanda suka samu za su kashe, wanda suka samu wadan za su kama wayansu su tabo da su su ce ta an ba su kudin fansa. Sannan wadanda ake kama na idan suka baka labari irin halin da suke samun kansu ainafin yan ta'addan nan a cikin jeji, wallahi abun ba zai komakin ka ba za ka so ya fada hannun irin waɗannan mutane ba. Saboda haka wannan abun muna ya kamata gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Zamfara su duba su ga shin wai a ina wannan matsala take. Su mutanen karkara za su ga maka cewa suna ganin mutanen nan, kuma inda ainafin dabobin mutanen nan suke, in dare ma za ka gansu ma akwai wuta da suke kunnawa, sun yi kam, suna da generator, suna da komai, kayan shaye-shaye, za su turo motoci a saya musu cikin gari, duk abin da baka tsammani yana faruwa cikin jejukan nan. To ya za a ce ainafin duk jami'an tsaron nan sun kasa dai su ta zagaye, amma cikin jejin nan inda mutanen nan suke an kasa zuwa inda suke, kuma akwai mutanen mu 'yan sakai wanda suke a shirye take su ba da rayuwarsu. Idan sun kasa sanin inda mutanen nan suke, ai a hada da mutanen nan su za su kai jami'an tsaron nan har inda gurare inda waɗannan mutane suke. Amma an tsaya ana ta kashe mutanen mu kamar ainihin rayukan mu ba rayuka bane, an maida rayukan mutanen mu ka ainihin rayukan kiyashi.
Kana nufin mutum zai iya hango waɗannan 'yan ta'adda daga gidansa ko kuma daga ƙauyensu?
Wallahi ina gaya maka, in ka ci ga ƙauyukan jihar Zamfara abu ne wanda yake faruwa. Kai bari in gaya maka wani abu labari mai tada hankali. Wannan ainihin shi ministan tsaro local government ɗine, ina zaune wallahi bayan sallar nan wasu sun fito daga wasu ƙauyuka ainihin da ake ga sabon birni a ƙaramar hukuma ainihin birnin Magaji. Wallahi nake ga maka abin da suke ga mana cewa waɗannan 'yan ta'adda kusan su ne hukuma a wannan guri. Babu basarakin gargajiya, babu ɗan sanda, babu wani soja, su suke hukunci a irin gurin. Idan wani abu ya same ka wato wani rikici tsakanin mutum da mutum ko tsakanin mutum da iyalinsa, za su ɗauke su kai su jeji su yi masa duka, su yi masa hukuncin da ya dace, su ɗora masa kuɗi. Wani zuwan za a samu ƙauye a ɗora wa ƙauyen kuɗi a ce ku kawo mana kuɗi kaza, idan ba ku kawo ba, in misali sun ce muna son ku kawo mana miliyan 5, idan ba ku kawo miliyan 5 ba, duk wanda ma kama a ƙauyen mutum ɗaya sai ba da miliyan 5. Irin wannan abin da yake faruwa kenan. Amma ba a sanar da ainihin wa, ba ka ji irin wannan labarai ko an juya kamar gaba ɗaya an juya mana baya, kusan ma kamar an fitar da mu daga Najeriya. Saboda haka ya kamata gwamnatin tarayya a tsaya a duba ainihin tsari na security nan gaba ɗaya, shin me yake faruwa?
Malam Bala, kwanan nan ko da yake wani lokacin kakan zauna a Abuja, wani lokacin kakan zauna a can gida ƙauren na Moda, faɗa mana idan ka je gida kai ya kake yi ka zama ka tsare kanka daga waɗannan mutanen?
To kamar yadda na gaya maka wato kusan waɗannan mutane, ina gaya maka kudan abun da ya rage kaɗan dan sakan shigo har cikin ƙananan hukumomi ma. Ire-ire na da ake ganin misali mukan dan mu shiga mu fita, muna da ƴan motocin hawa haka za mu dan wanke riga, to zuwa ƙauyuka kusan ma zama tashin hankali a gurinmu. To amma ina so ka sani cewa koda cikin ainihin manyan garuruwan, dan yanzu cikin satin bayan sallar nan ainihin a tudun wada a cikin garin Gusau, wannan ƴan ta'adda suka shiga cikin karfe 1 na dare suka samu wani mai prohibition shop, baya ma lafiya, yana da rashin lafiya ta cikin wajiki gefe daya. Kamar yadda labari yake zuwa, suka yi wannan bawan Allah duka, kusan ma suna tsammanin sun kashe shi an ce yana asibiti. Suka ɗauki matarsa da zane kwaɗe a jikinta, haka suka tafi da ita. Suka sake kashe wani mutum a gefen gidan wannan bawan Allah, kuma suka ɗauki wani suka haɗa suka tafi da su a cikin garin Gusau a tudun wada. In haka zai faru, duk jihar Zamfara ina ne irin wannan, ina ne ya tsira? Babu inda ya tsira. Saboda haka har ƙananan komi shinkafi local government shi ma a cikin gab da sallar nan rana biyu ajere suna shiga da rana suna ɗaukan suna sace mutane. Su saboda haka babu wani gurin da zaka ce in kana zaune a jihar Zamfara baka cikin tashin hankali. Akwai sakataren ainihin ita ƙaramar hukumar ta shinkafa local government wanda ake ga Honorable Isa Chado, ya dawo daga aiki da rana, ya taso daga aiki suka tare shi a shinkafa din suka dauke shi. Ina tsammani ni Hanabaro jihar Zamfara ban samu labarin an sako shi ba, yana hannu irin waɗannan jami'in gwamnati ne kuma mutum na biyu a ƙaramar hukuma. Saboda haka irin wannan tashin hankali ina za mu sa kanmu?
Mamban Muhammad, kana nufin bayan ma sace dabbobi wato kamar shanu da sauransu har mutane da shanu ma suke wato ma'ana har mata suke sacewa.
Ai sata shanu kusan yanzu ya zama kusan wani tsohon yayi saboda sun fahimci cewa shanu nawa za su sace kafin su samu miliyan daya, amma idan aka kama mutum daya za a dinga cinaki da su mafi karanci ya danganta ga ainihin sukunin wanda aka kama din. Akwai mutanen da kwana-kwanan na a wani ɗan kasuwa da aka kama a nan Kuriya kamar yadda nake ji labari sai da aka bada miliyan 20 aka karɓo shi, miliyan 10 miliyan 5 wannan kusan abin da yake faruwa kenan idan aka mutum daya. Waɗansu ƙauya za su sai da gonakinsu, in suna da gidaje za su sayar, wani zuban ma har sai an haɗa da 'yan uwa an yi karo-karo kafin a samu a tattara ainihin irin kuɗin da ake bukata a fanso mutum. To wannan kusan ina gaya maka wallahi abin da yake faruwa kullum ne wannan, in ba a sace wani a wannan ƙauyen ba za a sace mutum a wannan ƙauyen. Mata speciali ni a area da na fito a Northern Zone a zone ɗin ƙauren namu da local government, a waɗannan ƙananan hukumomin ainihin tsakanin ƙaura zuwa ainihin zurmi local government zuwa ainihin shinkafi da bindin magaji muna cikin tashin hankali fiye da inda baka tsammani.
Wato abinda nake so na gano domin a arewa maso gabas ai muna jin ana sace a shiga makaranta a sace ƴan mata a tafi da su a kisa ko su ma wasu a ce sun yi kaza kaza kaza, dazu ka ce sun samu wani mai shago suka yi masa dukan tsaya suka tafi da matarsa.
Babu shakka kamar yadda na gaya maka wannan labari haka yake kuma.
Ana ita matar akan a biya kuɗin fansa ne ko sun sace ta za su mai da ita matarsu?
Wato ita wannan mata sun sace ta ne akan sai an ba su kuɗin fansa, don mafi akasari mutanen da suke sacewa sukan sace su ne a ta cinaki da su sai an ba su kuɗin fansa. To amma abun bai tsaya nan ba, don mafi akasarin labaran da yake zuwa irin mutanen da aka sace din ba irin wulakanci da ba sa yi wa mata idan suka kama su. Akwai guraren ma da zai abinda zai ta maka da hankali, akwai guraren da za su je ma idan suka tarar da yaran matan kawai za su iba su tafi da su. Akwai guraren ma da kaman da labari yake zuwa za su zo su tarar ma ana ɗaurin aure su ce a ɗaura musu aure da ainihin yariyar su wuce da ita. Wannan irin tashin hankali ko a jahiliya ba mu taɓa jin labari irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a jihar Zamfara. Saboda haka ya kamata a ce a kalle mu a kalli jihar Zamfara a kalli hanyoyin da ainihin al'umma suke ciki. Wannan abun duk inda mutum zai maka bayanin sa wallahi ya fice inda kake tsammani.
To Allah ya kyauta, idan Allah kai mako mai zuwa za mu kawo ƙarshen tattaunawar ta Bala Muhammad, daga bisani kuma za mu ji daga bakin muƙarrabin gwamnan jihar Zamfara kuma ɗan kwamitin tsaron jihar Sanu Gwamna kan matakan da gwamnatin take ɗauka. Yanzu a madadin Nasiru Adam Elikaya, ni Sarfili Hashin Gumul ke cewa muka sance lafiya.
To madalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karon a takaice.
Za a sauke tutoci a gine-ginen gwamnatin Amurka zuwa rabin sanda na tsawon kwanaki uku domin girmama waɗanda aka yi wa kisangilla wata masujadar Yahudawa da ke Pittsburgh. Shugaba Donald Trump ya bayyana ɗaukar wannan matakin a matsayin jimamin ban girma ga waɗanda aka kashe a mummunan tashin hankali. Shugaba Trump ya kuma ba da umarnin sauke tsawon tutar a dukkan ofisoshin jakadancin Amurka da kuma kamfanin ƙananan ofisoshin ayyukan jakadancin Amurka da cibiyoyin ayyukan soji da kuma jiragen mayakan ruwan Amurka. Sisa Sayak, mutumin nan mai matukar goyon bayan shugaba Donald Trump da ake zargi da aika akalla ambulan 13 da bama-bamai ga masu kushewa shugaban ƙasar, zai gurfana karon farko a kotu yau. Kafofin watsa labaran Amurka sun ce ana kyautata zaton mutumin da ke zaune a jihar Florida zai gurfana gaban wani alkalin gwamnatin tarayya a Miami, jihar Florida da ke kusa da inda jami'an gwamnatin tarayya suka kama shi ranar Juma'a a motarsa. Sakatariyar ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka, Kirsten Nielsen, ta aika da saƙo ƙarara ga 'yan cirani da suka doshi Amurka a arewacin Mexico cewa kada ku zo. Ta shaida wa tashar talabijin ta Fox News cewa akwai hanya da doka ta ƙayyade ta shiga ƙasar nan ta wajen cika takardar neman mafaka a Amurka yayin da suke cikin Mexico, wannan kuma batu ne na kiyaye doka. Nelson ta ce muna da babban matsala a kan iyaka, inda jami'ai ke tsare tsakanin bakin haure 1,500 zuwa 1,700 kowace rana yayin da suke ƙoƙarin ƙetarawa zuwa Amurka. Jam'iyyar Movement for Democratic Change MDC da Nelson Chamisa ke jagoranta ranar Asabar ta ayyana lauyan ɗan shekaru 40 a matsayin shugaban ƙasar Zimbabwe watanni biyu bayan da kotun tsarin mulkin ƙasar ta bayyana Emmerson a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa da aka gudanar ranar 30 ga watan Yuni. Mataimakin shugaban jam'iyyar Mergen Committee shine ya ayyana Chamisa a matsayin shugaban ƙasar Zimbabwe na zahiri a filin wasan da ke wata anguwa a Harare.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu, sai can da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, ƙarfe 7 agogon Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin Alheri Grace Abdu da ta taimaka muka gabatar da shirin, sai kuma wanda ya shirya ba da umarni wato Malam CD da injiniyanmu na wannan safiyar John Ellison. Baba ya kuma ƙere ne daga nan Washington yake sallama da ku sai anjima. Assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.